Muhammad wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu wassalam. Yawa musulmai barkamu da saki saduwa. Karatu littafin Bulughul Maram min adillati al-ahkam wal nafar babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wanda wannan shine darasin mu na shida idan ba manta ba. A yau muna 22 ko 23 a watan Rabi'ul Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 17 ga watan 11 miladiya 2022. Idan ba manta ba wannan darasi na 7 ya wannan darasi na 6 zamu tashi babu izalatin najasa wa bayaniha, babin da yake bayani game da kawar da najasa da kuma bayaninta. Wato malam zai bayani yadda ake kawar da najasa, salo da kaifiya na kawar da ita najasa din, da kuma bayani akan karan kanta ita najasa, meye hukuncinta, da kuma menene yake najasa, da kuma abinda baya zamantowa najasa. Sayyidi Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan qala la, akhrajahu Muslim. Bala ya kuro hadithin Anas ibn Malik wanda Anas radiyallahu anhu yake cewa سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبيا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر جمدا جيا تتخذ خلا ودع كريكيتا أمسعين ذناجا. إذا قلت الخل أصل الخل شيني أبنديكي مينياني wanda lokaci akan maida shi kamar ruwa-ruwa haka, wanda asuli an yi shi da inabi ko abin da ya kama da haka, wanda za a yi kamar wata miya wanda za ka tsoma abun wani biredi ko abin da ya kama da haka. To galibi yanzu da yaran mu na yanzu malamai kawai su ce vinegar sai su huta. An fahimci wannan? An san vinegar ko? Ha? Wannan ruwan masu tsamin da ake sa cikin salad, ka san salata iko? Haka kuke ce mishi kuma? Me kuke ce mai? Ka manta sunan? A'a, to ai ina magana ne yanzu ba da yaran galibi wanda ke nan sun san shi, mai ba mamaki wanda ke wajen kasar sunan abinda suke ce mai da ba haka ba. An fahimci wannan? Shi yasa nan malai yake cewa wal khallu huwa ma hamuda, shine abin da ya zamanto mai yami, min asiril inab wa nahwihi, abin da za a matsewa na inabi ko abin da ya kama da haka. Tayyib, wato anan tambaya ce akai ma Annabi alayhi salatu wassalam. Asalin wannan tambayar kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da al-Imam Tirmidhi da wadansu malamai irin su al-Imam Abu Dawud, a riwayar al-Imam Abu Dawud Abu Talha shine yazo ya tambaya Annabi alayhi salatu wassalam, yace akwai wadansu marayu uban su ya mutu ya bar musu gadon giya, ya za a yi da wannan giyar? Kala Annabi yace ahriqaha, shi ka zubar da ita alayhi salatu wassalam. Shi ne sai ce ma Annabi alayhi salatu wassalam, maimakon su zubar da ita, ba za su sarrafa ta ba ta yadda za ta koma kamar waɗansu ruwa wanda suke masu yamin da za a iya unwani da su, su tashi daga zama giya a yi mata kuskurima ta gyaru ta yadda za a yi maida ta wani ruwa-ruwa wanda za ka iya cimbiri da ita ko abin da ya kama da haka. Kala sai Annabi yace la, yace haramu alayhi salatu wassalam. Kina wannan hadisin asli abu na farko, menene giya ta kwana? a ka'idar musulunci kullu ma askara fa huwa khamr, duk abin da yake buga mutum to sunan shi giya. Afanci wannan kenan, wannan abun shaka shi ne zaka yi, ko ko shan shi ne ake yi, ko allura ake yi da shi, ko abin da ya kama da haka, wannan ya zama to giya. Duk abin da zai buga ka ya sa ka maye to sunan shi giya. Wanda wannan ya nuna cewa idan aka samu abin da yake giya ne, ko abin da yake na haramun ne, sai kai mai dubara ka sarrafa shi dan ya halatta daga baya, to wannan baya halatta. Sai a ce ma la yajuzu, bai halatta kai haka. Kamar yanzu misali, da za a samu wani abin da yake haramun ne, irin abin da Yahudawa suke, lokacin da Allah ya haramta musu kitse, kaga ai kitse mai ne daskararre sandararre, sai suka ce to ai kitse Allah ya haramta. Akwai bambanci tsakanin kitse da mai, ya aka ce mai narkakke kenan, kitse kuma sandararren kenan, sai suka narkar da shi, suka ce to yanzu ya tashi daga zama kitse, to ya zama to mai. Faba'uhu fa'akalu thamanahu, suka rinka sayar da abunsu sai suka ci kuɗin. To wannan shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu inkari ana. Kaga nan da akwai sassauci, dukiyar marayu ce wani ake magana kanta. Asulin tambayar kan dukiyar marayu ne. Kaga wanda Annabi ya yi kowa tausayin marayu daga cikin Adam. Amma duk da haka da yake dukiyar ta su ba kyaukyawa ba ce, ya ce kawai a zubar da giya. Daka da yau za a samu mutum yana da dukiya ta giya, sai ya mutu ya baro mota guda ta giya, ko shago guda na giya, ƴan uwan sai suka zo, ko ƴaƴan shi ko magada suka zo suka ce wallahi ubansu ya bar gado, me ya bari giya, sai mu ce a zubar da ita. Ce to malam, tunda dai mu dai ba harkar mu bace, ai kaulan wahidan, abin da ya kamata a ce muna shine mu sayar da ita, mu muti halal din, ba za mu ci gaba da sayar da ita ba, sai mu ce a'a. Tunda an tambaye Annabi alaihi salatu wassalam cewa ma amma sarrafa ta a mayar da ita wani abu na daban, ta tashi daga giya ce haramun ne, ina wannan ya zama to haramu. Haka da zaka ji wa'azi ka abin da yake haramun ne, kana sayar da taba, in ka ji wa'azi can da baka san haramun ba ne, ko daman ka san haramun ne, sai ka ƙara ji wa'azin ya ratsa ka, to ba cewa za ka yi in na sai da wannan ba zan ƙara sayowa ba, a'a wannan din ma bai halatta ka sayar da ita ba, ya za ka yi ka bamka mata wuta shi ke ta miliyar ɗari ce, eh ko ta miliyar ɗaya ce, a bamka mata wuta a wuce wurin, saboda mai haramun la ya juz. An fahimci wannan, duk wani kayan da ake sayarwa na haramun da za ka so shi, aka yi ma wa'azi to haka za ka yi shi, babu zancen cewa in na sayar to waye gaya ma za ka kai lokacin, ba cewa za ka yi sai ka gama saida ba, to waye gaya ma za ka gama saida din kana da rai, kai kuma tuma ake so kai kuma wani fauru da gaggautawa, a gaggauce ka barranta daga wannan kasanta. An fahimci wannan da kyau. To anan me yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a wannan babu? Asali abinda aka saba, kamar in ka koma ma hatta shi al-Imam Muslim din da waɗansu daga cikin malaman hadisi, in suka kawo wannan hadisi suna kashi da a Kitabul Ashri ba, babin da yake bayani abin da ya halatta a sha da wanda bai halatta a sha ba. Amma shi Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi ne anan domin yayi bayanin cewa giya najasa ce. An fahimci wannan, jini kan wannan kaga sai ya kulla babin me, bab izalatin najasa wa bayaniha, to wa bayanu hadin al-khamru tana ce bayanu annaha min an-najasa, bayanin cewa tana daga cikin ababen da suke najasa. To ita giya malamai sun tattauna me ake nuhi da najasar giya, dan najasa da ke gare mu a musulunci iri biyu ne, akwai najasa ma'nawiyya, najasa ma'nawiyya ita ce wacce take ta ma'ana, hukunci ne ya rataya, ba za ka iya taɓa ta ba, ba za ka iya ganta da ido ba, walalla ba za ka iya shaƙa ta ba, abu ce wadda me kwakwalwa ce ke fahimtar ta, kamar yanzu da Allah ya ce innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne kaga ba ana nuhin kamar da yake a wurin jumhurin malamai ba ana nuhin mushrikai najasa bane in ka zo zaka masallaci ka rubu Kirista ya baka hannu a ce ba zaka yi sallah sai ka wanke hannu koko ka gogu gare shi a ce rigar ka ta yi najasa sai ka wanke ba irin wannan ne sai ake yi ba ana nuhin najasa wanda take ma'anawiya najasa hissiya ko ita ce najasar da zaka iya taba ta misali kamar yanzu fitsari kamar bayan gari waɗannan najasa ne wanda idan sun taba ka to dole sai ka wanke su to sai malamai suka tattauna ita giya cikin biyu din nan a wani zango za a sata najasa ce ta ma'ana idan muka ce najasa ce ta ma'ana wato in ta shahi tuhonka in kai sallah sallar ta inganta sai dai kai sallah a jikinka akwai abin da yake haramun an fahimci wannan in kun muka ce najasa ce hissiya to in kai sallah da ita sallar ba ta inganta mafi yawan malamai daga cikin malamai Hanafiya Malikiya Shafi'iyya Hanabila Zahiriyya su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya su Muhammad al-Amin al-Shinqiti Abdulaziz Ibn Baz da sauran malamai dukkan suna akan cewa najasa ta ainihin giya najasa ce hissiya me ma'anar najasa hissiya dole sai ka wanke ta ba ta da bambanci da bayan gari ko fitsari in ta shahe ka sai ka wanke kinan da dan giya zai sha giyar shi ta zuba ga jikin shi idan ya zo sallah dole sai ya wanke wannan duwar sallah ya sallah da su ko kuwa a yana ta hada kulbar shi hatsari da babin kaddara yasa ya bugare ka giyar ta watso ma to kaga me gini kan wannan fatawar sai ka wanke wannan shine abinda mafi yawan malamai jumhurin malamai suke akai amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa najasa ce wacce take ma'anawiya daga cikin malamai akwai irin su Ahmad Shakir su Imam Shawkani su Sal'ani da makamantansu su Ibn Uthaymeen duk suna ganin cewa najasa ce wacce take ma'anawiya a cikin maganganun wanne ne magangana mafi inganci in ka karanta hujjojin malaman bangaruruwan guda biyu ko wanne za ka ga yana da hujja mai ƙarfi sosan gaske da haka sai mu ce al-ihtiyatu aula kiyaye kai shi yayi dacewa idan giya ta tabe ka to wannan domin kubuta daga waɗannan maganganu to sai ka kokari ka wanke dan kubuta daga wannan an fahimci wannan yawa yana daga cikin matsalolin da malamai suke tattaunawa game da wannan hadisi idan muka ce kamar yadda muka gani da farko in an sarrafa giyar aka canza ta daga yadda take annabi ya ce wannan bai halatta ba ko to kaddara sai aka ajiye giya sai ta canza kanta an fahimci bambancin da farko kai ne ka sarrafa giyar ka canza ta ta koma vinegar wannan muka ce layi juice amma an ajiye ta jima wadda ta yi a ajiye sa ita da kanta ta canza yanzu mai hukuncin ta ta yadda in an sha ta ba ta samu mai saboda me nan asali me illar da yasa aka haramta giyar shine mayin da take sa to yanzu ajiyar ta sa ta canza da kanta wannan kusan wadansu malamai har ijma'i suke na karatu a ce babu sabani akan malamai tsakanin malamai cewa ba ta da matsala a nan saboda daman abin da yasa aka haramta ta shine me saka mayan to yanzu kuma ta canzu da kanta ta daina buga mutum shi kenan babu wannan hukuncin kenan daman ka'ida al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama shi ne ka'idar da akwai a wajen malamai na fiqh marwacin wannan hadisi daga cikin sahabbai shine Anas ibn Malik Anas ibn Malik wani matashi ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaro mai albarka kuma wanda ya hito daga gidan albarka irin arziki kenan lokacin da Annabi ya zo garin Madina Anas yana da shekara 10 sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi Ummu Sulaimin lokacin da Annabi ya zo Madina sai ta zo da Annabi alaihi salatu wasallam sai ta zo da Anas yace manzo Allah ga yaro shekarun shi 10 na baka shi ya rinka ima hidima ɗan ayyukan da yaro yake yi cikin gida ga manya ya rinka maka amma ina neman alfarma guda ɗaya ai mishi addu'a sai annabi ya mai addu'a da ababe guda uku yace Allahumma akthir malahu wa atil umrahu ha wa akthir dhurriyyatahu yace Allah ka bashi tsawon rayuwa dogon rayuwa mai albarka ka bashi dukiya mai yawa sannan kuma ka bashi zuri'a da ƴaƴa masu yawa kuma wannan addu'o'in guda uku gaba daya Allah ya karba mishi dan haka Allah sai ya samu rayuwa mai tsawo kuma yayi dukiya wadda take mai albarka mai yawa da kuma zuri'a mai tarin yawa wanda wannan yana nuna cewa Ummu Sulaim mace ce mai hangen nesa kuma Anas ibn Malik yake cewa tsawon shekarun nan 10 ya shekara 10 tare da Annabi alayhi salatu wassalam kaga da Annabi ya rasu yana shekara 20 din zuwa cikin 21 yake cewa tunda yake Annabi bai taba ce mai me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba wato Annabi bai tsananta mai a mu'amalar shi da shi sannan shi da kanshi yaro ne mai zama kuru kaga yanzu wannan yaran namu ba za ka minti 10 ba wata kila da yaro sai ka ce mai bari ko i saboda bai zama kuro akwai yaran da in ya zauna yadda ka san allure ya ka sa ka sai shi bai yi zama kuro to Anas ba haka yake kuma ya samu tarbiyya mai kyau tare da Annabi alaihi salatu wassalam shi ya za ku ga in aka zo ana kididdiga waɗanda suka yi kowa yawan riwayar hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suna kilga mutum bakwai wanda Anas yana cikin su za ka duk abin da ya shahi rayuwar Annabi ta cikin gida a cikin gidan rayuwar ta zahiri da abin da ya shahi irin in Annabi ya wadansu tahiyoyi da sauransu za ka ga Anas yake rawaito su saboda ko da yake yana tare da Annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma na daga cikin ababen da ya samu na tarbiyya mutum ne mai rike sirri wadar yana wasa cikin yaran Annabi ya biyo sai ya kira shi ce Anas zo yaka yake banta da shi alaihi salatu wassalam sai ya gaya mai wani labari Annabi sai ya aike shi can zai na wajen aikin sai ya biyo ta gida sai mahaifiya ta tsaida shi Anas sai na zo ya ce wallahi na hito daga wajen Annabi ya aika ni wuri kaza to me yace ma kaza kaza ce ina annan kuma sirri ne bazan gaya mutane kuma sirrin Annabi ba yace mishi kai daidai ka rike ma Annabi alaihi salatu wassalam sirrin shi to har ya girma habba ya rasu Annabi alaihi salatu wassalam akwai lokacin da in yazo na kalto wadansu labaru sai ya ce in ba dan da sirri ne ba tsakanin yaran Annabi da na gaya mu to kaga haka ya kamata a ce uwaye su zamanto masu hankali ki rinka kai danki inda ake mai inda ake ayyuka da yi yanzu yar za ka ga mata in ana kallon tele za ka sun kamo yara sun tattaro su gabas da yamma kudu da arewa ta hada su tasa su gaban tele suna kallon waka ko suna kallon fim din Hausa ko abin da ya kama da haka wanda wannan yana tasiri akan yawo me yasa ba za ki tattaro ƴaƴanki ba idan magriba ta yi a unguwar ku ana wa'azi ki ce duk ku je masallaci ku je ku sauraro wa'azi kuma kowa in ya dawo ya zo ya gaya min abin da yake wannan zai sa me su maida hankali sun dawo me ya kai an ce kaza wannan mai ce an ce kaza sai ce to duk ga biski duk ga bango duk ga biyar biyar kaga gobe za su samu ƙarhin me koma amma galibi iyaye ba suke ba abinda suke koya ma ƴaƴan mutane kawai shine waƙe waƙe sai ka hadu da yaro kan titi yana rere waka sai ka ce shine Sani Danjan ko shine Alinu din ko shine Zangon ko shine Gwanjan da kanshi duk wani din ya harda ce saboda me abinda aka koya mai kenan a gida yakan yi wahala ka samu uwar da in ta kamo ta sha ta yi ana wa'azi ta ce wai anta kuso 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 duk ta zaunar da su su saura ba cika yin haka ba ba cika yin haka kuma abinda muke manta shi yaro ba riƙewa yake yana riƙewa sosai duk abinda zaka ji ana zuwa ana darussan nan da yanzu waɗannan yaran da ke halarta waɗannan karatuka wani lokaci kawai ina gida zan ji waɗansu sun sallamo sai su ce gardama su kai wanda ya ce na ce mai kaza bai da kyau na shi ka gai a masallaci ya ce ƙarya ne ba haka sai in ce haka nan ne kaga wannan yaro suna me suna riƙewa suna riƙewa to a yanzu yaran da ke unguwa ai suna da yawa amma nawa ke zuwa wani lokacin uban zai zo ya bar ɗan shi to baka gama magance matsala yanzu kai ne ka gyaru shi kun bai gyaru ba zai shuka matsiya idan baka yi annaya an fahimci wannan ko to hadisi na gaba yace wa anhu annahu qala an karbo daga Anas Anas yake cewa lamma kana yawm khaybara lokacin da aka yi yakin khaybar amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam sai umurni ga Abu Talha ya umurni ga Abu Talha yake ce ma Abu Talha wato ya bashi umurni cewa ya tara mutane fanada sai Abu Talha ya kira ya shelanta kai annabi ya ce shi ya shela sai ya shelanta mutane cewa inna allaha lalli allah wa rasuluhu da manzon shi yanha yanikum suna hanaku an luhumil humuri al ahliya daga cin naman jaki na gida jakai na gida an haramta muku cin namansu fa innaha dan saboda su jakkan nan ko fa innaha dan saboda luhumul humuri din naman jakkan ridsun kazamtaci asalin kalmar ridsu tana nuna alqabir kazamta to kazamta kuma tana zaman towa najasa tana zaman towa abinda ba najasa an zanci wannan kalmar ar-ridsu in tazo a lafazi na qur'ani ko tazo a lafazi na sunna abinda take nuna kazamta amma tana yin daukar kazamtar da najasa ce ko kuma kazamtar da ba najasa ba ce a wata riwaya dake cikin sahihu muslim sai yace fa innaha ridsun min amali shaytan kazamta ce daga cikin aiki na ainihin shaytan ghazwatu khaybar yaqin khaybar wani yaki ne da aka hijira tana da shekara 7 kamar yadda jumhurul malamai suke fada wanda khaybar wani gari ne wanda yake tsakanin shi da madina akwai tahiyar irin abinda ba zai huce 160 kilo kamar kilo 160 haka tsakanin shi da madina to a ta aka zo aka yi yaki wanda a cikin wannan yakin an yi lokacin da mutane suka ji yunwa suka ce bari su samu maitarcin abinci shi ne sai aka kama jakkai aka ta yankawa ko kamin annabi ya iso alaihi salatu wassalam ya iso an yanka jakkan har an gyara an sa tukunya har tukunyar na tafasa shi ne sai ya ce a nemo mai Abu Talha sai aka kira Abu Talha saboda kamar yadda ya zo a riwaya ta musnad na Imam Ahmad ya ce a nemo Abu Talha saboda la sautu Abi Talha ashaddu ala al-mushrikin min fi'a Abu Talha mutum ne mai karfin murya wanda muryar shi kadai tana hirgita kayirai sama da yadda jama'a za su daga murya kasa akwai irin mutanen da Allah ya ba su wannan za ku ko cikin daki yake magana a waje kana jin shi an fahimta to in yazo daga murya yana da murya sosai sai Allah bai ce a kira shi sai ya ce mishi kaje ka shelanta mutane cewa wannan naman da aka dawo na jakkai a zubar da shi saboda cin naman jaki na gida haramun to Abu Talha din nan asli sunan shi Zaid ibn Sahal al-Ansari sai dai ya shahara ne da al-kuniyar shi ya shahara da al-kuniyar shi kuma shine mishi na Ummu Sulay wadda ita Ummu Sulay ita ce uwar Anas an fahimta ba shi bane baban Anas amma dai ya auri mahaifiyar Anas wadda ita ce Ummu Sulay da haka ya bata ya taimaka sosai a rayuwar Anas ibn Malik kun mutum ne wanda yake sahabi ne shahararre daga cikin sahabbai da suke masu daraja da falala shine wanda idan ba ku manta ahkamul janaiz muka karanta kissa da ta shiga tsakanin shi da Ummu Sulay fa Abu Talha da yayin wannan shelan fanada sai ya kira a cikin mutane idan ka ga me shela baya daga cikin shari'a ta hana akwai wani labari dan da haka ne yake da babu gidajen radio gidajen talbiji wanda za su isar mutane da sako idan gwamnati ko shugaba ko sarki ko mai unguwa yana son isar da wani sako sai ya ce a zagaya cikin gari a bada labari an fahimci wannan to shine sai aka ce Abu Talha ya kewaya cikin jama'a ya bada wannan labari to kaga wannan zan cewa naman jaki cin shi menene haramun cin jaki haramun jaki wani iri na gida amma wanda yake na daji wanda wanda suke ce ma jakin doki ha ko kuma jakin daji to wannan shi halal ya halatta akwai hadisi a Bukhari da Muslim wanda suke nuna halaccin shi ba dai bane da wannan shaki na gida bugaran zun ya samu ka bambance su saboda shari'a ta bambance su amma da shaki kawai aka ce haramun ne to da ba za a bambance na gida ba tare da shi shi yasa lokacin da muka yi magana kan mage kyanwa musa kuliya wanda suka ce ko muka ce haramun ne da na gidan da na daji saboda na su ba bambance su ba dan kusa akwai masalili ce a su da daji ne suke ci ba na gida ba ka ki shiga ta porta ne ka shiga ta ba ta fere ta duk daya ne dan juma ne dan jumai ba su da bambanci to amma shaki na gida da na daji suna da bambanci saboda shari'a ta bambanta su anan da annabi yake cewa alayhi salatu wassalam kamar da Abu Talha yake na kartuwa da gare shi fa innaha rijsun innaha ha'un dinnan ko dai a ce tana kuma ga al-humur wanda su ne mai shakkan ko kuma a ce innaha ha'un din tana koma ne ga nuhu sai zamanto ana magana ne kan wannan naman wanda suke nan ga dafawa a lokacin da aka shilanta wannan wannan shilan to me yasa malai ka wannan hadisi a wannan bari ha me fa'idar kashi a wannan babi dan ya zuru cewa shaki mine ne asiri da jisa an fahimta to malamai suna da wata ka'ida kamar yadda zamu zo mu sha a gaba duk abin da ya halatta a ci to sai su ce da majinar shi hawayen shi miyan shi zuwar shi hitsarin shi bayan garin shi duk sai su ce ba najasa ba kamar yanzu ka dauki tumaki awaki shanu raƙumma waɗannan dukkan su da hitsarin su da bayan garin su da majinar su hawayen su zuwar su wannan duk ba najasa ba to amma abin da ya shahi ababin dabbar da ba a ci malamai da yawa su ce to su ma asulin ta haka din to amma da aka zo kan shaki to malamai su suke shafai akwai malamai da suka tsaya kan ita ka'idar suka ce a shaki ba a cin shi tunda ba a cin shi da miyan shi da hitsarin shi da kaza da kaza da kaza duk suka ji so wadannan ababan suka ce najasa ne an fahimci wannan wadansu sai suka ce a shaki asulin shi haramun ne abinda a haramun najasa ne to amma ana sassauci game da shi saboda an yi cakuɗuwa da shi sama da mage mage ai asulinta ba dan tana ba najasa bane ai annabi ya ce inna halaysa binajis inna ma amina qawafina alaikum kasanto ana mu'amala da ita yasa annabi ya ce ba najasa bace an muku sassauci da rangwame akai sai suka ce to jaki ma ai haka ne musamman a waɗancan lokuta wanda za ga duk ayyukan da ake da hada-hada da kai da komowa ana mu'amala da jaki sosai suka ce idan muka ce da miyon jaki hawayen shi hitsarin shi bayan gari komai nashi in muka ce da najasa ne to akwai mashakka akwai tsanani cikin wannan tunda wanda yake mu'amala da jaki za ka iya raba shi da zuwar jaki ko kuma za ka iya raba shi da miyon jaki ko ka iya raba shi da hawaye kaga waɗannan malaman ba wai ba su yi da asulin ka'idar ba ne sai dai suna ganin ɗan buƙata a kan jaki akwai tsanani wanda wannan babu ko shakku wanda duk yake mu'amala da jaki yau da kullum dole za ka yi mishi wannan sassauci saboda na ga ce a ɗabbaka waccan ka'ida ɗin akwai wahala shi yasa wannan ita ce sahihiyar magana tare da cewa ka'idar da muka sha bayani ko da yaushe abin da ake wanda ba a cin shi awalan nan nashi na jisa amma sai dai shi jaki saboda yawan mu'amalar da ake yi da shi shi yasa malamai suke rangwame game da shi sun ce idan ya saka baki a ruwa to kaga ne in mun dauki ka'idar cewa ana rangwame game da shi ba za a ce wannan ruwan da jisa ba an fahimta in kun mun dauki maganar malaman da ke cewa ana nan kan ka'idar to kaga me in yayi ma hitsari sai kawonki in ka taka bayan garin shi mai najasa ne da sauransu an fahimci bambancin maganganun guda biyu ha yawa
to malam kaza ba bambanta
kaza ana cin dai in dai ba tana cin najasa bane kun san akwai dabbobi akwai babin jallala menene jallala shine dabba ce wadda ana cin ta amma sai take cin najasa an fahimta kamar yanzu kaza kaga tana cin najisa misali zaka yi samun shanun da su ma suna cin najisa to duk wata dabbar da take cin najisa kuma ya zaman to najisar da take ci tace al-ghalib to wannan hukuncin ta daban ne zamu zo a kai shi an fahimta amma in ba ta cin najisa asulinta miyonta kitsarinta bayan garinta majinarta da sauranta wannan ababen ba su da ba a ci musu najisa wannan ababen ba a ci musu najisa wancan abin da ya shafi jake abinda malamai suka yi sabani akan shi daga cikin ababen nan shine da abin da ya shafi jikin shi zuwar shi ruwan da ya sha ya raga da miyon shi an fahimta bayan garin shi da hitsarin shi wannan kaga me kana yake yi kanka daga gare shi ina cikin misalin da na bada misalin bayan gari da hitsari la wannan wahami ne abinda kuskure yake akai abinda sabani yake akai kan jaki jikin shi in ya gogo gare ka kaga wannan azai masa sauci akai dole sannan zuhar shi an fahimta zuhar shi wannan zai masa sauci akan ta abinda ya sha ya raga zai masa sauci akai haka miyon shi wato yawun shi zai masa sauci akai amma abinda ya shafi bayan gari da abinda ya shafi tsari su wannan na tsari an fahimci wannan da kyau yawa fayye sannan wannan hadisin yana daga cikin babban da yake karantar da mu Annabi alaihi salatu wassalam ya dauki wanda yake wanda zai ce shi da shine malamai suke cewa gini kan wannan duk abin da zai taimaka wajen isar da sako wasila daga cikin wasa'il da isar da sako suka ce baya da matsala kamar yanzu kaga last speaker wannan microphone din nan su amsa kuwa da suke cewa last speaker da sauransu din nan biya halatta karo ne zai ce ma tai wannan bid'a ne ku sa kuma sar wannan jafai mutum ya kirkiro bid'a addinin kai shin kare sai ce to kai ma last speaker da kake gide ta zamanin annabi babu ta kaga wannan jahilci ne shi an fahimta ana amr ibn kharija an karbo daga amr dan kharija radiyallahu anhu annahu kale yake cewa fadabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi minan suka ce manzo Allah ya musu hudu ba yace annabi ya musu hudu ba amina wa huwa ala rahilati wa huwa ala rahilati wa huwa din nan wa kenan annabi alaihi salatu wassalam ala rahilati yana kan abun hawan shi kalmar rahila shine abin hawa kawai yana yi zamantowa namiji yana yi zamantowa mace to sai Amr ibn Khalid yake cewa wa du'abuha miyau yauna wannan dabbar da annabi yake haya a samanta yasilu ala katifi yana zubowa yana kwararowa yana malalowa yana zuba akan kafadata bayan ya fara jabu Ahmad al-Imam Ahmad ya rawaito wannan wa Tirmidhi da Imam at-Tirmidhi wa sahahu kuma ya ingantar da wannan hadisi sahihi ya zo a wadansu riwayoyin wanda ke nuna cewa wannan abun hawan na annabi na kace taguwa to kaga wannan riwaya ta fassara mana cewa me rahila din ana ita ce taguwa Amr ibn Kharija ɗaya daga cikin sahabbai ne na annabi alaihi salatu wassalam yake rawaito wannan abun da yawa bala ya kawo wannan hadisi ne anan dan ya gai waccan ka'idar da muka gani cewa duk dabbar da ake ci waɗannan ababai da muka lissa ha guda biyar ko shida miyau majina hawaye zuha hitsari bayan gari waɗannan dukkan su ba najasa bane dabbar da ake ci to kaga yanzu yana daga cikin ababen da akwai dalilai da ba wannan ba dake ƙara tabbatar da wannan ka'ida kaga yanzu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana sallah a gargen kananan dabbobi marabidul ghana to ka san ko ya ga ce gargen dabbobi ba za ka raba shi da bayan gari ba na dabbobi ba za ka raba shi da fitsarin su to amma annabi yake zuwa nan yayin sallah alaihi salatu wasallam amma shi turkiyar raƙumma annabi ya hana kai sallah alaihi salatu wasallam saboda ya nuna mai alakar su da shedanu ba dan wai wurin da jasa bane dan abin da ke tabbatar da cewa hitsarin su ba na jasa bane abu na hurko annabi ya shiga da raqumi yayin dawafi a Ka'aba kaga inda mai hitsari ko bayan garin su majalisa ne da ba zai shiga da shi dan tana ayyuwa a daidai bayan shigar ya hitsari ko ya bayan gari sannan al'uraniyina wannan su mutane da suka zo garin Madina yanayin Madina bai kama su suka yi da rishin lahiya sai annabi ya ce a kai su gargar dabbobin zakka yace zauna can su sha ruwan raqumma kuma su rinka shan hitsarin raqumma an fahimci wannan to shikenan aka kai su can suka yi ta shan ruwan raqumma da hitsarin raqumma suka warke bayan sun yi lahiya suka butulci suka yi ridda suka kashe sahabban da suke kiyo suka kori dabbobin suka tafi su Allah ya ta da sun jima duniya ana nan sai labari ya zo ga Annabi alaihi salatu wassalam kuma bayan wannan shegantakar da suka yi shine bayan sun kashe waɗannan sahabban suka kwakwale musu idanu shine Annabi yake cewa a nemo su kamin a ce rana ta faɗi an zo da su kaji maza ke da mallam eh ba irin mutanen mu ba yanzu a ce ɗan gwashi sun yi sata sai kai shekara baka ji labarin an kamo su iri guda Annabi ba su ko da kan bakun ga su da su to su ma sai ake musu hukuncin da ya dace da su daidai da su dama in kai ta'addanci wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ko munana za a yi mummuna yawwa to kaga waɗannan wannan hadisin ya tabbatar da cewa me hitsarin raqumma ba na jisa bane magani ma ne an fahimci wannan kun san annabi ya yi likitoci ilimi ba alayhi salatu wassalam annabi ba likitanci yazo yi ba aikin da yazo yi wahayi yazo karantarwa amma a cikin likitancin yana ba da ka'idodi da ilmukan da sai ka ji bayan karni daya sai bature zai ce yanzu mun gano kaza ce asha mu karni 10 da suka wuce mun san da wannan an fahimci wannan abubuwa da yawa annabi ya gani alayhi salatu wassalam wanda sai bincike ya bincike sai ga sun da sun ce mun gano kaza ce wannan ya shekara 2000 da musulmai suka san shi akwai wani malami dan kasar Iraq asalin shi kristan yana karatu a jami'a yace sai malamin shi ya tashi yana magana kan abin da ya shafi aihuwa yadda ake halittar mutum da matakan da yake bi yaushe yake zama mali yaushe zai koma jini yaushe za a sa tsoka da kashi duk ya gama bayani sai wani musulmi ya miƙe yace wannan lecture da aka yi a yau duka a aya guda Allah ya gaida yace mai gane ba aya guda ce aya guda ka gaida duk wannan lecture da kai awa ɗaya awa biyu kaza aya guda ta gaida ya tashi karanto mai aya suratul mu'minun shi kristan sai ce to sai ji shi ma ya kamata a ce a bible akwai yace yace kai yace a bible ma shi ya zada kani ce a bible ma sai mu shi mai ce to karanto aya yace zai kawo ta a darasi mai zuwa yace yaje ya karanta yaje ya dawo yace sai da gama kaf bai samu bayani gamsashe irin wanda musulmin nan yayi ba yace da aka hadu da shi karo na biyu yace kawai sai ya tada hayaniya shi bai so a matsa mai wa yace zai ka binciken nan kina jira shi aka zo karo na biyu ana cikin bayanin kuma shi malamin ya sake bayanin wata matsala da ke alaka da likitanci musulmi yace wannan ma annabi ya yi bayanin ta sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi bayani a karo na biyu wanda yace shi ma sai ya kawo irin shi ana nan shi musulmin sai ya fahimci shi ce shi dubawa ne ka daina wahalar da kanka tattauna karatun da ake a makaranta ya sha bamban da aqidar mu da addini ni ba wai ina tashi bane in ce abu kaza ya zo a Qur'ani dan in nuna cewa kawai ni musulunci ne nake so in ce ma kowa shine nake so kowa ya ni ina ga ƙara ma musulmai imani ne kawai in kaga dama ka yarda in kaga dama kake dan ma buƙata sai kai ma addini ka ƙarya dan na san ba za ka yi kawo yace mishi amma zan baka wata gata yace na fahimci baka san Qur'ani ba sai ya samu Qur'anin da aka fassara sai ya bashi yace je ka karanta yace ya karanta ɗaya biyu ya dawo ranan nan da suka yace mishi kai yace duk wancan binciken da nake cewa daga baya komai ne ko ban samu ba yace yanzu sannu alaikum musulunci nan da shige shi zai to shine ya shiga musulunci bayan ya shiga musulunci karuba yana jami'a ya musulunta ya dawo ya koma karatu daga babban ku shine har ya zama malami a yanzu digirin ku gare shi a musulunci kuma aikin shi shine dauko irin waɗannan bayanai abubuwan da suka zo a musulunci wanda za a zo a ci binciken yau ya tabbatar da su sai ga yana dauko yana cewa ya zo a Qur'ani ne kaza ya zo a hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya zo a sunna da makamantan su to amma matsalar mu musulmai a yau muna da ababe ne masu tsada a hannun mu amma ragganci ya muna yawa kai ka san dai wanda ya shekara 60 a duniya Fatiha bai iya ba me zai tsina na musulunci Fatiha shekara 60 30 40 sama da haka ƙasa da haka Fatihar kama akwai matsala to da Allah me zaka yi musulunci ha sai tsaya ku kuma ka dubi halin da yau musulmai da yawa suka sa kansu shine in aka ce harakan musulunci sai sai su mala kuma shi ban shin wai akwai wani nauyin musulunci aka sha'a wannan harkan malamai ce su ba ta shahe su ba ba harkar su bace duk abin sai cin da musulunci kuje kuje masallaci kuje ga malam shi amma in ka tabo siyasa da shi haka ne ko in ka tabo harkar duniya labarun duniya harkar kasuwanci harkar mata masu kyau har komai da shi ciki amma da an zo musulunci sai ce wannan da malamai kuma wata tsiyar da ta yi wannan in malaman sun yi bayani yana ya karyatar da su an fahimta akwai wani da kiki da naji da yake yana turai yake ba san ko a cikin ƙasa ce yake ba yana yawan zagin malamai a ƙasar nan sai ka ji audio shi ko vocal din shi na yawo sai ce a malamai ne su ga mani jiya ce in ka duba mali malamai sun hidda malami sun hidda mali daga halin ta gayyara amma niyyar malamai niyyar bi sun kai a sai dai hada sai rigima akwai amsa da ta ba ki so guda yace malaman Niger ba su komai ba amma sun daura auren uwar da yayi ta yi wannan ba komai bane arman uwar shi da suka daura ba komai bane dan haka in ya ji zahin ba su komai ya koma ya warware auren uwar shi daga in ba zai zawo dan gaba ga Fatiha ba mutane su ya kamata mutane su zamanto masu hankali kada ku fahimci cewa wai malamai wai sai gari mutum ya ce wai malamai ba su so wa'azin da suke so yo malamai yaran ka ne kai ka karantar da su ko kai ka nada musu rawanin malantar malami ba yana gaya mutane abinda mutane ke so bane a abinda Allah yake so shine malami yake yi akwai lokacin da shi da kanshi zai gaya abinda zai ji an tabo shi tun Qur'anin nashi ne ko hadisan ne nashi buda ne yake karanta da haka ya kamata mutane su shiga taitayin su ka san matsayinka ka san matsayin malamai in kai jahili ne baka da ilimi in ana harkar musulunci ka sha bakin ka kai shuru anan ka ce a tambaye malamai ba laifi bane saboda ba harkar ka bace amma malamai su yi bayani sai kace kai da Allah baka shi mutu wala zan ci addini zan ci wai malamai ba su da ciyar dide wai ba su da ba su san wai abin da duniya ke ciki ba to kai da ka san abin da duniya ke ciki mu jahili ne baka yi hukunci me ya fa'idar ilimin ka da duniya babu to wannan hadisin da abin da ya sa malai kawo shi kenan dai ya nuna cewa dabbobin da ake ci ba najasa bane an fahimci wannan yawa sai abin da ya shahi hadisi na gaba wanda yace an Aisha radiyallahu anha annaha qalat Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyya annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yakan wanke maniyyi thumma yakhruju ila as-salah sannan sai ya hita zuwa sallah fi zalika thawb da wannan rigar wato annabi yan za a ga mani ga rigar shi wato Aisha za ta ga mani ga rigar shi misali sai ya wanke wannan wurin da mani ya taba da wannan rigar kuma sai ya je ya yi sallah tace wa ana anzuru ila athari al-ghasli fi ina ma ganin ina kallon athar me athar shine gurbi wurin da ya wanke din ina ganin shi yace muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun yi ittifaqi wajen rawaito wannan hadisin wanda ta rawaito shi tace Aisha kuma sanan nace daga cikin mata annabi alayhi salatu wassalam Aisha tana da daraja sosai na daga cikin darajojin Aisha radiyallahu anha babu wata matar da su da annabi alayhi salatu wassalam suna kunje a malullubi guda wahayi sun koma annabi sayyidi aisha radiyallahu anha sannan kuma ya bai fadar take cewa fadlu aisha ala sa'irin nisa'i falalar aisha akan sauran ragowar mata ka fadli saridi ala sa'irin fa'a kamar irin darajar da ke ga alkisra ne akan sauran ragowar abinci wannan duka yana nuna daraja aisha radiyallahu anha sannan aisha tana da dabi'u masu kyau sosai ya rabi tana da ilimi aisha mace ce mai ilimi sosai ta yadda manya-manyan malamai daga cikin sahabbai wani lokaci idan matsala ta kakare musu aka kasa kwance rigimar to sai an zo wajen aisha a ce a tambaye ta ta san tana da ilimi game da matsalar za ta ji sahabbai manya-manya na ilmanta sun yi fatawa ta ce wannan fatawar akwai gyara da aka tana buƙatar gyara kaza kuskure ta ce Abdullahi bin Mas'ud ya yi kuskure kaza ko a wannan magana ta Abdullahi bin Umar akwai kuskure ko wannan magana ta Abu Huraira akwai kuskure shi yasa har littafi Az-Zarkashi ya rubuta al-isaba fi mastadrakatuhu Aisha ala as-sahaba da ga abin da shi ilimin tafsiri ilimin fiqh Aisha tana da gogewa da ƙwarewa akan wannan sosai kuma haka yake mata su haka yake mata mata su zamanto kada mai ta zamanto duniya kawai kika sayi an fahimci wannan yanzu za ku ga abin da shi ilimin zamani wanda ba aibi bane mace ta yi ilimin boko ta yi ilimin zamani ba aibi bane inda yake zama aibi shine kina da ilimin boko amma ba ki san addini kyau dole sai zamanto aibi gare ki ko ku a'a za ka ta a rayuwar aure da yawan mata ba abin da su sani sai dai harkar kayan yadda za a yi a mallaki miji wannan kuma su daman kenan ba wanda ke zuwa wajen boka yi ko shirka ba a harkar kayan kayan mata kenan a sha kaza a kulkula kaza a hada kaza a matsa kaza a sa kaza a yi kaza to kaga wannan kawai waɗansu suke shigartu da shi amma a babin bangaren sanin sallah sanin qabli da ba'di sanin tauhidi nisan ta shirka bid'a da sauransu ba da namu da wannan ba amma in kin yi kokari kina neman ilimi sanin qur'ani sanin sunna sanin hukunce-hukuncen ibada da fiqh sanin kayan da sauransu duk ba matsala bane amma kada a shagaltu abinda ba shi bane asuli a shagalta da shi a manta abinda yake shine asuli sannan yara cikin dabi'u Aisha Aisha mace ce mai kunya tana jin kunya sosai ku duba saboda tsananin jin kunyar Aisha kun san da annabi ya rusa ɗakin ta aka binne shi sallallahu alaihi wasallam saboda kaida annaba inda suka rusa ake binne su to a lokacin in ta zo za ta hudda kayanta zace a kawai annabi ne aka binne a nan mijin ta ne ko sai ta cire kayanta sarkai a cikin ɗakin ta da aka zo Abu Bakar ya rusu radiyallahu anhu aka binne shi in ta zo cire kayanta da shi zace a kawai mahaifina da mijina ne ko sai ta cire radda aka binne Umar daga rannan ba ta cire kaya a aiki saboda jin ku cikin kabari wai ke ba da rai ba amma tana jin kunyar ace ta cire kaya a ɗakin da akwai kabarin wanda ba muharramin ta ba kwatanta Aisha da waɗannan higaggun matan da ke yawo kan titi kaga mace kamar an gasa kaza haka kamar an gasa kaza ta banke da musa ga hili wuya ga wata ma cibiya ga hili cinya ga hili komai na daga hili kusan tsirara daga kasiyatul ahriyat ta saka tuhu amma ba ta rubuta mace da tsirara irin wannan annabi ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'una in kun ga irin su tsire musu albarka da mun tsi da nune wanda wannan ya nuna cewa wajibi ne mace ta zamanto mai mai kamun kai to lokaci ya kure ane ya kamata mu fara ina ga tsaya bayanin sahabbai saboda kun dora mu wannan nauyin kuma a darasin da ya gabata ɗaya daga cikin wa yake cewa ya kamata a dan rinka bayanin tarihin sahabbai saboda mutane za su fa'idanta insha Allah a darasin gobe sai mu tashi akan waɗannan hadisai na'am wannan hadisi ne a sahihu muslim hadisin Jabir ibn Samura yazo ya tambaya annabi alayhi salatu wassalam yace idan na ci naman raƙumi zan yi arwallahi yace na'am yace eh sai dai miye illar Allahu a'lam duk da akwai lolin da malamai suke gani a darasin da ya gabata ko ta masalar da wani ishara akan ta wanda ba mu yi magana akan ta ba zan can je mai wata cewa idan to ba da ruwa da abin nan baga ruwa in ba da baga ruwa ake yi ba a lokacin da nake cewa ba kan wanda muke tattauna ba asali inda aka je mahota da baga ruwa ne ko ba da baga ruwa ba ko ma mine ne inda an yi aikin jimal to ya halatta aiki da ita Allahu